sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Laraba, 14 ga watan Yuli, shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da Sarfilu Hashim Gumel, nasoro abokan aikinmu. Amma ka muku ji abinda muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai.
A cikin shirin za a ji cewa an kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta Kudu, inji 'yan sanda a jiya Talata, yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma. Yunkurin China na fara tasirinta a gabashin Turai na iya kawo cikas idan aka kayar da Prime Minister Hungary Viktor Orban. Haka kuma za a ji cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar Haiti ya kasance mai bada tsegumi ne ga hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta Amurka.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji abinda ganawar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da 'yan majalisun ƙasar ta mai da hankali a kai.
An yi maganar tattalin arzikin ƙasar Najeriya, an yi maganar yadda za a ci gaba da taimakama.
Ita kuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP tana neman kotu da ta yi fashin baki a kan dambarwar siyasar jihar Zamfara.
Inda yanzu ba kila wasu daga cikinsu suna da wani ra'ayi ba, APC ta sake barawa da ya kamata kowa ya dawo bisa ga hankalin shi.
Muna tafe da duka waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na baki mai yanka wuya, wanda kamar kullum Murtala Faruk Sanyinna kan shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta Kudu, inji 'yan sanda a jiya Talata, yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma. Rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban ƙasa Jacob Zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni 15 saboda raina kotu. A cikin rikice-rikicen ƙasar mafi muni a cikin shekaru, masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Gauteng, wanda ya haɗa da babban birnin ƙasar Johannesburg. Jami'an tsaro kamar ba za su iya hana wawure kayan da kai hare-hare ba, wanda kuma ya fara a lardin mahaifar Zuma, KwaZulu-Natal da Soweto. Amma masu zanga-zangar sun kuma hau kan titi don yin tir da matsalar tattalin arziki wanda ya ƙari yayin annobar coronavirus a shekarar ta gabata. Yunkurin ƙasar China na fara tasirinta a gabashin Turai na iya kawo cikas idan aka kayar da Prime Minister Hungary Viktor Orban a cikin abin da ake shirin zama zaben bazato ba tsammani shekara mai zuwa. Kasar Hungary a ƙarƙashin Orban ta ƙara ƙulla ƙawance da China, wacce ke kallon ƙasar a matsayin babban jigon ƙoƙarinta na isa Turai da abubuwan da ke ƙudurinta na ƙasa da ƙasa, wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama. Daga cikin waɗannan ayyukan akwai sabon layin dogo da ya tashi daga babban birnin Hungary Budapest zuwa birnin Belgrade na ƙasar Serbia. Har ila yau Hungary ita ce ta fara samar da shafin yanar gizo da aka tsara na zangon farko na kasashen waje na jami'ar Fudan, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ilimi na ƙasar China. Amma a cikin wasiƙar da ya aike wa shugaban China Xi Jinping a ƙarshen watan da ya gabata, magajin garin Budapest da wasu fitattun 'yan siyasar Hungary da yawa sun yi alkawarin dakatar da dukkan ayyukan biyu idan sabuwar haɗakar 'yan adawa ta hau karagar mulki a zaben majalisar dokoki na shekara mai zuwa. Wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron ƙasar Iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a Burtaniya da Amurka. A wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci, kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna ProPoint ya nuna. Kungiyar da aka sani ta TA-453 da Charming Kitten ta yi ta shiga burtu a matsayin gungun wasu masana 'yan Burtaniya da ke tsangayar Asiya Afirka ta jami'ar London tun akalla watan Janairu don tunkarar waɗanda za su cuta, a cewar kamfanin na ProPoint cikin wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Talata. Masu binciken kamfanin ProPoint sun ce ba za su iya tabbatar da cewa kungiyar masu kutsen wani bangare ne na rundunar tsaron Iran ba, amma sun tantance da amincewa da cewa tana goyon bayan kokarin rundunar juyin juya halin da ke tattara bayanan sirri. IRGC an kafa ta ne bayan juyin juya halin Iran a matsayin rundunar kwatankwacin sojojin Iran. Masu satar bayanan sun taɓa kai hare-hare kan masu binciken harkokin lafiya na Amurka da Isra'ila da taron tsaro na Munich da yakin neman zaben shugaban Amurka, a cewar ProPoint.
Sauraro kamun ku ji labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton. Da tsakar daren jiya ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da ba a saba ganin irinta ba da 'yan majalisun ƙasar, inda aka tattauna akan batutuwa da dama. Jim kadan bayan kammala taron, na samu zantawa da Sanata Ubasani, ɗaya daga cikin waɗanda ya amsa gayyatar ta shugaba Buhari. Na kuma tambaye shi wai mai ganawar ta kunsa ne.
Mai da ta sani wannan gana da muka da shi mai girma shugaban kasa da kuma duka majalisun da dattawa da kuma ta dokoki ta kasa baki ɗaya a yau mun yi ne domin mu tattauna akan al'amuran da suka shafi Najeriya. Kuma shi mai girma shugaban kasa ya nuna godiyar shi ga irin yadda duka mu a matsayinmu na majalisun dattawa da su kuma 'yan majalisar dokoki na tarayya duk muka ganin shi a mumma da kokarinmu wurin an sa maganar cigaban kasa a gaba, an ajiye duk abin da ya shafi bambance-bambancen jam'iyya ko wani ƙabilanci ko kuma wani bangare na kasa, saboda a halin da kasa muke ciki yanzu nan wani lokaci ne wanda ake cikin wani hali wanda dole kowa ya ɗauko kishin ƙasar nan ta a gaba.
Talakan Najeriya zai ce wannan taro da kuka yi koko wannan ganawa da kuka yi da shugaban ƙasa ba wai taron shan shayi ne kawai ba, ta ina shi zai ga alfanu wannan tattaunawar da kuka yi?
To alfanun da talaka zai gani shi ne tattauna mu a majalisa, mun nuna ma shi shugaban ƙasa kamar kuma yadda shi ya bayani, shugaban majalisar dattawa ya bayani shi sanata Ahmed Lawan duk abin da muka ce za mu yi. Ala misali mun yi kudurori masu ƙarfi na ganin cewa an canza dokokuna kamar na ga maka guda ɗaya wanda na yi, to mu a matsayinmu mun kuma jaddada mu shugaban ƙasa cewa ya kamata a sake ƙoƙari a ga cewa an cire kuɗaɗe masu yawa domin taimaka ma harkar tsaro na ƙasa. A wannan taro ya ƙara jaddada mu shugaban ƙasa cewa mu mun damu da maganar tsaro, kuma duk abin da ake so mu ba da ɗanka domin a sa dukiya wurin taimaka mu harkar tsaro domin a kare dukiyar mutane da kuma rayukansu, mu majalisar dattawa za mu yi ashirin miki. An yi maganar tsaro, an yi maganar tattalin arzikin ƙasar Najeriya, an yi maganar yadda za a ci gaba da taimaka ma al'umman ƙasar nan kamar da shugaban ƙasa ya alƙawarin cewa ana ƙoƙarin za a ga cewa mutum miliyan 100 na ƙasar nan sun fita cikin talauci.
Da dama al'umman Najeriya suna ganin cewar wannan majalisa ta ku 'yar amshin shata ce ga shugaban ƙasa, sai abin da shugaban ƙasa yake so ku yi shi za ku yi. Tunda a kwanakin baya kun ce ma shugaban ƙasa kuna so ya zo ya muku bayani kuma wanda ya alƙawarin zai zo amma bai zo ba, amma shi yau gashi an ganku kun je rankai-rankai kun je fada shi, wannan yana nuna cewar lallai ku 'yan amshin shatan ne kenan?
A'a, wannan magana ne na ina ganin kusan wanda bai fahimci yadda yanayin tsarin kundin mulkin kasar ne yake tafiya bane, domin ita majalisa ba wai din kana majalisa ba dole kullun sai an ta hamayya a'a da gwamnati, ba haka bane. Idan duk abin da muke so a matalaka za a yi musu, mai amfanin hamayya ai ba za a hamayya ba. Kuma shi wannan yanayin rashin tsaro da ke kasar nan kowa ya sani, ba ɓarayin da ke kasar nan da bai shafi wannan matsalar rashin tsaro ba. Shi yasa mu a majalisa za ka ga da mu da muke jam'iyya da kake mulki da su ma yan hamayya wato NPDP da kowane jam'iyya, kowa ya san cewa wannan matsala matsalar ji a duk ƙasan gabaki ɗaya. Kuma dukkanmu mun san cewa idan ka fito ka ce za ka yi amfani da wannan matsalar su domin ka yi adawa, to kana yaudaran kanka ne.
Sanata Ubasani kenan, wanda ke wakiltar jihar Kaduna ta tsakiya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar Haiti Jovenel Moïse ya kasance mai bada tsegumi ne ga hukumar DEA. Wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na Amurka ya faɗa murya Amurka a cikin wata sanarwa ta saƙon email. Jami'in ya tabbatar da cewa bayan kisan shugaban Moïse, wanda ake zargin ya tuntuɓi wani jami'in DEA da ke kula da Haiti, shi kuma jami'in ya buƙaci wanda ake zargin da ya miƙa kansa ga hukumomin yankin tare da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sun ba da bayanan ga gwamnatin Haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda. Sun ba da bayanan ga gwamnatin Haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda. To sai dai jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwari ta DEA ɗin bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Yawan masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin Amurka na sake ƙaruwa bayan yin ƙasa na 'yan watanni, yayin da yawan sabbin kamuwa da cutar a kowace rana ya ninka sau biyu a cikin makonni uku da suka gabata. Wanda nau'in cutar da ake wa lakabi da Delta mai saurin yaduwa ke kama waɗanda ba su yi rigakafi ba, tare da cunkuɗuwa a ranar hutun hudu ga watan Yuli. Tabbatar da cututtukan sun hau zuwa kimanin 23,600 a ranar Litinin daga 13,300 a ranar Laraba 23 ga watan Yuni, a cewar bayanan jami'an Johns Hopkins. Kuma banda jihohi biyu, Maine da North Dakota, sun ba da rahoton cewa yawan waɗanda suka kamu sun ƙaru sama da makonni biyu da suka gabata. Babu shakka abu ne mai yiwuwa cewa muna duban daidai da lokacin da muka yi tsammanin za a samu hauhawar cutar bayan hutun ƙarshen mako na ranar 4 ga watan Yuli, inji Dr. Bill Powderly, daraktan ɓangaren cututtuka masu yaduwa a makarantar medicine na Jami'ar Washington a St. Louis.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daidai wannan lokaci bar mu je ga rahotonmu na gaba. Tun bayan ficewar gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle daga jam'iyyar PDP da ta bashi damar zama gwamna zuwa jam'iyyar APC da ake kallo a matsayin aljannar 'yan siyasa, jam'iyyar Data PDP ta ce sai ta ga yadda za a yi ya ci gaba da zama gwamnan jihar. An dai tsayar da ranar Juma'a mai zuwa dan sauraron ƙarar da aka shigar. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi muna nazari a game da wannan dambarwar.
Wasu 'yan PDP daga Zamfara su biyu suka shigar da ƙarar da nuna Bello Matawalle ba shi da hurumin sauya shekara bisa hukuncin kotun koli da ya ba shi dama ya zama gwamna bayan ture nasarar APC da gwamna mai jiran gado Shehu Muktar Kogunan Gusau. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta buƙaci a shigar da ita cikin masu shigar da ƙarar. Mataimakin gwamna Ma'adi Aliyu Gusau bai bi gwamna wajen sauya shiga ba.
The question is it possible, is it realistic that a party which the law court said was not in an election
Shin abu ne mai yiwuwa a ce jam'iyyar da kotu ta ce ba ta da horumin nasara ko kotsai da 'yan takara, sannan kuma a ce wani zai koma cikinta kuma ya zama ba a taka doka ba? In ji kakakin PDP Kola Ologbondiyan a zantawa da gidan talabijin na Channels kan soya shekarar da yin fatar kotu za ta umarci matawalle da yi murabus a sake zaɓe cikin wata uku. Ologbondiyan ya ce tun da kotu ta yi hukuncin cewa APC ba ta da horumin tsayar da 'yan takara zaben na 2019. Ai, ba daidai ba ne a koma cikinta, ko mataimakin gwamnan ma ya ƙi amincewa da ba da damar PDP ga APC. Ya za a tuna tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari a gefe guda da kuma sanata Kabiru Marafa da ya ƙalubalanci yadda APC ta yi zaben fidda gwani ba su amince da yadda aka rushe shugabancin APC a Zamfara ba don shigowar Bello Matawalle. Duk da haka, ɗaya daga waɗanda suka nemi takarar a APC a 2019 Aminu Jaji ya ce haƙuri da maraba garibar da APC ta samu ta wannan ɓangaren ya fi alheri.
Su da nake maganar nan sun san abin da kowannen mu daidaikunmu suka yi ganin cewa mun samu nasara abin da muka yaki a kai. Amma da ƙarshe ga abin da hukuncin da Allah ya yi. In dai yanzu ba kila wasu daga cikinsu suna da wani ra'ayi ba, APC ta sake ɓarawa. Da ya kamata kowa ya dawo bisa ga hankalin shi. In kuma da masu yarda da cewa cikin motokas ko motar da muke nemi wannan kujera sun san mutum guda Allah zai ba, to yanzu ya kamata Allah ya kawo da cikin sauki kamar yadda muka rasa ta da wahala. Mu zo mu mara mu shi wannan gwamnan Zamfara Bello Matawalle, mu aje komi mu saka Zamfara da al'ummar Zamfara gaba.
Yayin da PDP ke cewa ba wani dalilin rikici a cikinta da zai sa wani ya sauya sheka bisa tsarin shari'a, APC na cewa ai wasu gwamnonin ma ana kan hanya. Gwamnan Yobe Mai Malabu ni shine shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC.
A ta nan jam'iyya sai karfi take yi, karko take yi, kuma tana ta zama abin sha'awa ga 'yan Najeriya. Kowa sha'awar shigowa yake, kullum shigowa yake. To abin da ya sa jam'iyyar APC ta zama abin sha'awa, karko da ta yi da karfi da ta yi, sannan kuma tana da farin jini, so ta zama abin sha'awa ga al'umma.
Za a fara sauraron karar ranar 16 ga watan nan, da kuma ake ganin karar ka iya kaiwa har kotu. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A daidai wannan lokaci, bari na sanyin na ya gabatar muna da shiri na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene makoman Najeriya a daidai lokacin da take fuskantar barazanar darewa? Wannan shine maudu'in da aka tafka muhawara a taron zauren BOA na wannan makon. Jama'a assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa, wato zauren BOA na wannan makon, an tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi, da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya, da alama akasarin 'yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar, kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya Zakari Ahmad Karoji ya yi matashiya a wurin taron.
Yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin Najeriya tana kin maganansu yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba. Soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a, domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a, mun san darajar jama'a. Wannan shine dalilin da ya sa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba. Ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba. Saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba, to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah. Babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10 shekara 20 wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba. Tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a Najeriya a lokacin ina dan yaro karami mai shekara 5. Kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu bane sai wannan lamarin da muke fama da ita. Son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu, suka janyo abinda ya sa muka yi asaran mutane, manyan mutane a Najeriya. A nan arewa mun yi asaran su Sardauna, su Tafa Balewa, wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama, ta koma, ta zama irin abinda ta zama, ya mai da mu baya. Duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne, muka danne, muka ce mun yafe musu. Kuma duk wannan abin da yake faruwa, manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa, kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi. Saboda haka ni ina ganin mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki, wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba, mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu.
Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo basu karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba, bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel.
Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba, mata da maza, matsalan su shine Biafra da Ododuwa. Magana Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. Ina mare tunan siyasa sun kaban an ci da su a harkar Najeriya, kuma sun sa ba su shigo cikin Najeriya. Shine shi ne matsalan Najeriya. Ba yau bane aka complain mun san magana kan siyasan 'yan arewa da arewa. Siyasan addini, siyasan kabilanci, da siyasan koi mu ne muna wurin, mu da koi mu ci abin gaba daya kai. Kuna magana arewa yanzu, arewa nan gaba daya shine arewan Hausawa da Fulani. Siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har Yarbawa suke magana akan wai Ododuwa din nan. Har wannan misnan shi ma sun jigo din nan ya zama nabu. Da san shi ne? Suna magana wai Fulani suna kashe mutane a garin su. Sai aka shiru gwamnatin Buhari bata wannan bakai akai abun ba ta kasa ma gaba daya. Kashe na garin Nyamirin nan me kawo ta kwan nan? Suma suna magana Fulani ne, excuse nasu Fulani ne ta kawo magana wai. Sai suka je cikin daji suka fara wani abun sojoji a cikin daji. Wannan abun ba boye suka yi ba. Sun buga Facebook, ana trending na mutane a Facebook. Gwamnatin Buhari ta shiru ta garin su. Daga baya suka fito suka fara kashe mutane a cikin gari. Kowa ya gani abun nan gaba daya. Amma sai a zo daga baya sai a zo a mara mun siyasa. A zo a ce wannan arewa, wannan kudu, wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane gaskiyan. Gaskiyan shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne. Ya za a iya sasanta a ci gaba gaba daya. Amma matsalan su Nyamira din nan da Yarbawa gwamnati za a magana za a sasanta. Nyamira ma gaba daya ba dukansu bane suke so maganan Biafra din nan. Akwai yawancin su da su kace Biafra ma ba sa so. Yau suna da gidaje Abuja a kan ko ina Najeriya suna sana'ar su ba sa so. Apo din nan kungiya ne na Nnamdi Kanu, kuma akwai yara wanda ba su da aiki. Yanzu kan in ka fara wannan Najeriya yanzu ka da rashin aiki, za ka yara su fika ba kai da rashin aiki. Akwai da yawa kuma akwai manyan su ma wasu ilimin ma a kasan waje wasu bin Nnamdi Kanu din nan. Maganin nan za a zanna a shirya a sasanta.
Shi kuwa Nasura Ashir Sharif, ɗaya daga cikin jagororin haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da suka je kotu domin nema a karɓa buƙatun masu neman ɓallewa, ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne dai suke haifar da matsaloli a tafiyar Najeriya zaman ƙasa ɗaya.
Duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun haɗa Najeriya bai kamata mu rusa ta ba, wannan ba magana ba ce. Bature ne ya zo ya haɗa mu wanda bai san ba, bai san tarihi ba, bai san history ba, rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa, ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikinmu. Sai zamanto haɗuwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba. Ka je ka duba tarihin duniya, duk ƙasashen da suka yi operating republic babu ƙasar da suka samu civil war. Aka ba wa ƙabilar da ta jagoranci wannan civil war ɗin damar shugabancin ƙasar, ko ba ta mukamai daidai da ragowar ƙasar. Duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya. Shekara tara bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban ƙasa, aka ba su shugaban majalisar tarayyar ƙasar nan. Sannan kowa ya sani a halin yanzu Ibo shi yake riƙe da kasuwanci, commerce and trading kenan, kasuwanci da ciniki da sinadariya. Su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan ƙasa. Bankunan ƙasa su suke jiya tattalin arzikin ƙasa. Saboda haka bacewa ne rabin tattalin arzikin ƙasa a hannunsu yake. To wanda yake rage tattalin arziki ya ce da kai wai shi an ware shi, an ware shi wai ba a yi da shi. Wannan kagazance ne na san zuciya. Saboda haka mu position ɗinmu shi ne da a zo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane, in har ba za a cire su da ƙasa ba, to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayansu Ibo a Najeriya, su yi ƙuri'ar raba gardama a tsakaninsu, bisa sha ido na Majalisar Dinkin Duniya da African Union su zabi Najeriya suke bukata ko ko Biafra suke bukata. In suka zabi Biafra a tattara a basu kasar su je su yi kasar su. In sun zabi Najeriya to sai a zauna ai shar'i akan duk mutumin da ya sake dago maganar Biafra balle ya dau makami yake yakar gwamnatin kasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke a burin-burin din wallahi ba za ta taba haɓewa Najeriya daimi idanu ba
to sai dai kuma ba duka ƴan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba kasar shine mafita ba kamar yadda Muktar Ishaq ya katsai wani commissioner daga jihar Kano ya jefa tambaya ta yaya ne ma za a raba Najeriya
da mutumin kudu da mutumin arewa wannan yake cewa a raba Najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an bada arewa mutanen kudu su tafi da ƴan ai za su ji suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Ibo za su ji suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba ga Najeriya idan ka zo ka ce arewa mun zo mun wannan ga ƴan Niger Delta ƴan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt fa duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na ƴan Najeriya da masu iliminmu da malamanmu da ƴan siyasa mu dawo da hankalinmu kan ya za a yi ƙasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka ba da misali ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba ƙasar amma an ka ɗauki Czechoslovakia yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba ƙasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cubayi Radio ne da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
an kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta kudu inji ƴan sanda a jiya talata yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa Jacob Zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni 15 saboda raina kotu a cikin rikice-rikicen kasar mafi muni a cikin shekaru masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Gauteng wanda ya haɗa da babban birnin kasar Johannesburg yunkurin kasar China na fara tasirinta a gabashin Turai na iya kawo cikas idan aka kayar da Prime Minister Hungary Viktor Orban a cikin abin da ake shirin zama zaben ba zato ba tsammanin shekara mai zuwa Kasar Hungary a ƙarƙashin Orban ta ƙara kulla kawance da China wacce ke kallon kasar a matsayin babban jigon kokarinta na isa Turai da abubuwan da ke kudurinta na ƙasa da ƙasa wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron kasar Iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a Burtaniya da Amurka a wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna ProPoint ya nuna.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan asubahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia wani lafiya kuma mu tashi lafiya. Bismillah.